A shekara ta 2003 ne Majalisar Dinkin Duniya ta kebe wannan rana ta 9 ga watan Disamba a kowace shekara domin gangamin ankarar da al'ummar duniya game da illolin cin hanci da rashawa a kan rayuwar bil'adama. Taken bikin na bana shine mu haɗu mu yaƙi cin hanci da rashawa, wanda ke zuwa a daidai lokacin da fara wannan gangami ke cika shekaru 20 daidai. A nan Kano, kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da kawar da lamuran cin hanci da rashawa da ma hukumar yaƙi da wannan matsala sun yi gangami don karrama wannan rana. Kwamar Jamilu Wada shine shugaban kungiyar Citizen Participation Against Corruption Initiative.
Muna ba da gudunmawa ne akan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa a mataki na ƙasa. Wato mataki na ƙasa ina nufin kamar daga unguwanni, daga ƙananan hukumomi, domin mu ga ya za mu wayar da kan matasa, ɗaliban makaranta, akan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa. Saboda shi wannan cin hanci da rashawa ya fara tun daga mataki, daga makaranta, daga unguwanni. Yaro ka aike shi ya ce sai ka bashi wani abu, ko ya tsaya maka ina jiran ka bashi wani abu, shi ma cin hanci da rashawa ne. So muna yin haɗin gwiwa mu ga ya za mu fitar da kulob-kulob na yaƙi da cin hanci da rashawa a makarantu. Muna haɗin gwiwa da ita Kano State Anti-Corruption Commission.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masu sharshi akan cin hanci da rashawa ke auna mizani ko alƙibla da kuma kamun ludayin gwamnatin shugaba Ahmad Bola Tinubu a game da wannan matsala ta rashawa da cin hanci. Kwamar Bashir Dauda, ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari ne a Najeriya.
Zuwa yanzu za mu iya cewa mu ba mu ga wani canji ba dangane da halin da ake dangane da abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa, sai ma koma bayan muka gani ta ɓangaren, misali idan ka kalli yanda ita gwamnati take fitar da kasafin kuɗi, wanda kasafin kuɗi ne za mu iya cewa ya saba ma al'ada ta abin da ya shafi tsantsanni da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Kasafin kuɗi ne wanda bai la'akari da halin da ƙasa take ciki, ko bai la'akari da halin da talaka suke ciki. Saboda haka zai iya cewa a gaskiya wannan gwamnatin ba ta rawar da ya kamata a ce ta taka dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa.
Amma kamar Dauda Bashir ya fayyace dalilan da suka sababa hakan.
Tun lokacin da ma aka zo zaben fidda gwani a matakin jam'iyyu, inda mafi yawanci jam'in za ga sun yi amfani da kuɗaɗe wurin sayan delegate a wurin zaben fidda gwani. Kazalika kuma aka zo aka yi zaɓe na gama gari baki ɗaya a shekara wannan shekara ta 2023, inda kuwa ga yadda aka amfani da kuɗi sosai wurin sayan ƙuri'u daga wurin jama'a. To wannan matsala ta cin hanci da rashawa, musamman ta sayan ƙuri'u, ta sa ma su kansu 'yan siyasa waɗanda suka zama na su ne kamar ke riƙe da tuta, ko kuma suka yi takara a jam'iyyu daban-daban, ba su ma yi kamfen da sunan za su yaƙi cin hanci da rashawa ba, saboda su kansu sun san cewa ba su da tabbas, sannan kuma ba su yarda da kansu ɗin cewa za su iya yaƙi cin hanci da rashawa ba. Saboda haka wannan matsala ita ce yanzu take bibiya ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, a cikin ma alƙawuran da ya yi a lokacin kamfen. Ba ma batun yaƙi da cin hanci da rashawa irin kai tsaye ya bashi muhimmanci kamar yanda ya ba sauran manufofi muhimmanci.
Sai dai duk da wannan ƙalubale, manazarta a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama na ganin ya kamata a haɗa hannu wuri guda wajen yaƙar wannan illa ta cin hanci da rashawa a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.